بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بيان هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته iyayenmu mata, ina muku barka da safiya a wannan safiya ta ranar Lahadi, ita ce safiyar 29 ga watan Shawwal shekarar hijira 1446, wanda ya dace da lissafin 27 ga watan Afrilu 2025 daga garin Lafiya a cikin jihar Nasarawa a wannan taro na alkhairi insha Allah. Kamar yadda dan uwa Mala Abu Kafsha ya gabatar, mu baki ne kuma mu dalibai ne daga makarantar Darul Hadisi Salafiya dake Zaria, kafin Mala Albani Zaria, Allah ubangiji ya gafarta mishi. Wani dalili na aiki ya kawo mu nan yankin Nasarawa tsakanin Kefi da kuma nan Lafiya, kuma muka da yan uwan mu masu harkar karantawa da da'awa, kuma suka ga dacewar a haɗu da ku don yi majuna nasiha. Muna fata Allah ya ba su ladan wannan haɗawa na abun alkhairi da suka yi, ku kuma da kuka bar hidindimun ku zo ku taru, to Allah ya ba ku ladan da yake baiwa masu zuwa inda ake yin wa'azi. Ga zafi, ga yanayi, saboda haka ba zan tsawaita muku wajen surutu ba, musamman kuma ga ɗan uwa Mala Abu Waisa, wanda dama shi ƙwararre ne a wa'azin mata, zan ba shi dama don yi muku wato ta'aliki mai kyau insha Allah. Abinda nake so kawai in tuna mana wani abu ne da na san galibi musamman waɗanda suke manya a cikin ku ba za su rasa jin batu game da irin daraja da matsayin ɗiya mace a musulunci, irin daraja da Allah maɗaukakin sarki yayi ma ɗiya mace a musulunci, wanda yana da ana da buƙatar a dinga tunawa mata wannan matsayin, musamman a wannan zamanin da abubuwa mabambanta suka taso da suke ɗauke mata daga irin tunanin da Allah maɗaukakin sarki ya kimsa musu na ɗabi'arsu, suke nuna musu cewa wato matsayin da musulunci ya ba su an cuce su, matsayin da musulunci ya ba su bai musu adalci ba, matsayin da musulunci ya ba su ya ce maza ne jagororinsu, to rashin kyautatawa ne. An samu da yawa cikin ‘yan boko da wasu ma waɗanda ake ganin su da alaƙa da addini, ko wasu waɗanda suka gagara samun miji ko suka kasa zaman aure, suna ta zuga ‘ya’yanmu mata da iyayenmu da ƙannenmu cewa su yi ma addini tawaye, su zama ‘yan gwagwarmaya, su zama ‘yan kishin mata, abinda ake cewa feminism, ‘yan gwagwarmaya kare haƙƙin mata. Wannan kururuwa ta fara tashi a cikin kunnuwar ‘ya’yanmu mata, musamman wanda suke karatun boko, to wani ya da haɗari ƙwarai da gaske. Allah maɗaukakin sarki ya da wasu sunnoni na rayuwa da ya tsara, kuma yana cewa walan tajida li sunnatillahi tabdila, baka isa ka canza tsarin da Allah ya yi ba. Tsarin da Allah ya yi na rana ta fito ta faɗi sannan dare ya yi, tsarin da Allah ya yi na a haifi mutane su rayu sannan su mutu, tsarin da Allah ya yi na ɗabi'ar mutane ta yau da kullum, ba wanda ya sai canza ta kuma ya zauna lafiya. Duk wanda ya ƙoƙarin sai ya canza yadda tsarin abinda Allah ya yi zuwa wani tsari nashi daban, to ba zai cike a komai ba sai zuwa ga lalata rayuwarsa ko lalata al'ummarsa. Hatta waɗanda suke cewa bari su sha wasu magunguna su canza halittarsu ko su ƙara fari ko su ƙara girman wata halitta ta jikinsu, me ke biyo baya? Abubuwa ke biyo baya na tausayi na nadama. Saboda mutum bai iya canza yadda Allah ya tsari. Wannan duniya ta Allah ce, halittun nashi ne, duniyar tashi ne, da haka shi yake sarrafa ta. To haka ma Allah madaukakin sarki ya bambanta tsakanin mace da namiji, wanda duk yace bai yarda da wannan bambancin ba, yana so ya kirkiro wata sabuwar wato aqida ko sabon tunani na gwamutsetseniya da canza abinda Allah ya tsara, to zai halakar da kansa, kuma duk al'umma da ta saurare shi ta bi shi akan wannan za ta iya halaka. Saboda muke ganin dacewar wato babu laifi a tunawa juna matsayin da Allah ya yi wa ɗiyamace, kuma Allah ya girmama ɗiyamace bai wulakanta ta ba. Musulunci ya girmama ɗiyamace bai wulakanta ta ba. Waɗannan da suke kururuwa suke so su kawo wata sabuwar jahiliya, to su ne suke so su ja ɗiyamace zuwa ga wulakanta rayuwarta ba musulunci ba. A cikin khutbatul wada'i, wato hudu da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a hajjatul wada'a, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi aikin haji na ban kwana tare da sahabbansa da yawa, da za a rabu yayi hudu ba ta musamman. A cikin ta yake cewa istausu bin nisa'i khairan fa innahunna indakum awanin la yamlikna li anfusihinna shay'an wa innakum innama akhastumuhunna bi amanatillahi. Nabi sallallahu alaihi wasallam yace, ya ku maza, ku kasance masu yin alkhairi ga mata. Duk inda kuka auri ɗiyamace, to ku yi mata wasiya da alkhairi, wato ku aikata mata abin da zai zama alkhairi. Wannan kamar ka ce fassara faɗin Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf, ku rayu da iyalanku mata rayuwa kyakkyawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, fa innahunna indakum awanin, su a wajenku suna matsayin kamar bayi ne. Kamar mutum ne ya je ya siyo bawa da kudinsa, ya kawo shi gidansa, bawan nan ya zama a ƙarƙashin ikonsa sai yadda ya yi shi. To kamar haka ne mutum idan ya auri ɗiyamace, ya biya sadaki, ya yi hidima, ya kawo ta gidanshi, shi kenan ta zama mallakinsa sai yadda ya yi da ita. Iyayenta ma da suka auren mai da ita ba su da damar su yi hukunci a kanta. In za ta je ta ziyarce su ma sai da izinin mijin. Kunga wannan yayi kama da bawa, amma sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a kyautata mata, yace la yamlikuna li anfusihinna shay'an, ba su da wani abu nasu na kansu sai na miji, komai nasu na miji ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa inna ma akhastumuhunna bi amanatillahi, kuma kun dauke su ne, kun aure su ne da amana Allah, a bisa amana Allah aka ba ku su, ku kiyaye amana Allah, ba a ba ku su aure don ku wulakanta su ba. Wato an ba ku su ne saboda Allah ne ya halasta aure. Allah ne ya ce ku dauki sadaki ku biya, a yi siga, a samu shaidu, sannan a sallama muku ita. Da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake mana wannan wasicin, yace wastahalaltum furujahunna bi kalimatillahi, kun halasta al'auransu da kalmar Allah, da kalmar Allah da aka ba ku ta aure. Sallallahu alaihi wasallam yace fa aqilu ayyuhan nasu qawli, yace ya ku mutane, ku ji wannan zancen nawa, ku hankalta ku rike. Wato Annabi sallallahu alaihi wasallam yana girmama sha'anin cewa lalle lalle a kyautata wa ɗiyamace. A cikin wani hadisi ya ila yau sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, mafi cikar imani a cikin mu'minai shine wanda yafi kyakkyawan ɗabi'a, wanda halayensa na kirki ne, yana kula da addininsa, yana kyakkyawan mu'amala da mutane, yana da gaskiya, yana da riƙon amana, ya san mutuncin na gaba da shi. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa khiyarukum khiyarukum li nisa'ihim, waye zaɓaɓɓe, in ana neman mutumin kirki a cikin mutane, waye za a nuna a ce ga mutumin kirki? Shine wanda aka tambayi matarsa ko matansa suka masa shaida suka ce mutumin kirki ne, domin su ne suke rayuwa da shi kullum, su suka san sirrinsa da kowa bai sani ba, su suka san fushinsa da hakurin sa da hankalin sa da wautar sa duk sun fi kowa sani ta yin zai fito waje sai ya shirya sai yayi tanadi sai ya tsara yadda zai mu'amala da mutane amma a cikin gida to mu'amala ce ta dabi'a babu wani tsari na musamman saboda matarsa iyalin sa za ta fi kowa gane wani irin mutum ne shi saboda wanda duk aka samu shaidar kirki daga matan shi game da shi wannan ya tabbata cewa mutumin kirki ne a wurin Allah madaukakin sarki har ila yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sake cewa a cikin wani hadisi nashi yace Allahumma inni uharriju haqqad dha'ifaini almar'ati wal yatimi shi ya Allah ka sheda ina jan kunnan maza akan yin taka tsantsan game da haƙoƙin wasu mutane guda biyu masu rauni nabi sallallahu alaihi wasallam yace almar'a mace wal yatim da kuma maraya waɗannan mutane ne guda biyu masu rauni waɗanda ba za su iya yi wa kansu komai ba sai yadda aka yi da su saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana da tausayi yana tausaya mana gabaki ɗayan mu kuma yana tausaya ma masu rauni a cikin mu tausayi na musamman kamar yadda Allah yake cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim Allah madaukakin sarki yace hakika manzo ya zo muku wato daga cikin ku wanda yake da tsananin kwadayi ga kun tsira sannan wanda yake da tausayi a gare ku da saboda wannan tausayin domin idan mutun yace haƙin waɗannan masu raunin shi zai halaka Allah ba zai kyale ba idan mutun yace haƙin maraya dake tare da shi ko yace haƙin mata aure dake karkashin sa Allah ba zai kyale ba Allah zai fitar musu da haƙin su ranar alkiyama saboda kada mutun yaje ya halaka a sanadiyar haƙin waɗannan mutanen shine tun a nan duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ja kunnan mu maza ya yi mana wasiya da cewa mu kiyaye haƙin waɗannan bayin Allah idan muka lura da irin waɗannan hadisai ƴan uwa masu albarka za mu ga cewa dukkaninsu da ire-irensu suna kira ne zuwa ga kare haƙin masu rauni musamman mata din suna kira ne zuwa ga kula da su izuwa ga hakuri da su izuwa ga kyautata ma rayuwa da su to wannan duka wani dan kankanin wato bayani ne daga cikin abubuwa masu yawa da aka samu a cikin shari'ar musulunci waɗanda suka zo da bayani akan kare haƙin mata da kulawa da su shari'ar musulunci ta bada muhimmanci wajen kare waɗannan haƙoƙi a bisa ma'aunin shari'ar musulunci sannan a gefe guda kuma shari'ar musulunci ta kula da bambance-bambance waɗanda ke tsakanin maza da mata tun daga kan bambanci na halitta da bambanci na tunani da bambanci na irin ayyukan da kowa zai iya yi saboda haka shari'ar musulunci ta ware wa kowa irin aikin da ya dace da tunaninsa irin aikin da ya dace da matsayinsa irin aikin da ya dace da yanayinsa Allah madaukakin sarki yana cewa cikin alqur'ani ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu ya ku mutane ku san da cewa lalle mu halicce ku min dhakarin wa untha daga wani namiji da wata mace wato tun daga nan akwai bambanci kenan tsakanin namiji da mace da babu bambanci da sai Allah ya halicce mu daga guda daya amma Allah ya halicce mu ya sanya mu wato akwai namiji akwai mace ya bambanta a wani waje kuma Allah yake cewa walaysa dhakaru kal unsa namiji ba ɗaya su ba irin su ɗaya da mace ba waɗannan bambance bambancen akwai su tun daga ƙwayoyin halittar mutane ƙwayar halittar da ake kera ɗa namiji daban da ƙwayar halittar da ake kera ɗa iya mace idan an haife su kowa irin hankalinsa da tunaninsa da mu'amalarsa daban kowa matsayin shi daban saboda haka musulunci ya kula da waɗannan abubuwa wajen abubuwan da ya sanya na dokoki da tsare-tsare wannan shine ainihin wato abinda aka tsara tun farko a cikin addinin musulunci kafin zuwan ainihin waɗannan munanan tarihi da munanan ƙa'idoji waɗanda mutanen yanzu suke ɗaukowa a da can kafin musulunci jama'a mace a wajen wasu al'ummomi waɗanda ba musulmai ba da al'ummomin larabawa kafin su musulunta wata aba ce daban da ba a ɗauke ta a bakin komai ba alal misali a zamanin jahiliya larabawa suna yi wa mata abubuwa iri daban na cin mutunci da wulakantawa a cikin kafashin larabawa anan ne aka san al'ada kashe diya mace wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wato mutun ya haifi mishi diya mace kamar an yi abun kunya a gidan shi har ya kasance a wayi gari wato yana kuya kar a zo ai mishi bishara idan mutaka aka zo aka ce mishi amma ya haihuwa in aka ce mace ce to ya zama abun kunya ya tawara min alqaumi min su'i ma bushira bihi ay musuku ala hunin am yadsuhu fi turab idan aka masa bishara aka ce ya haifa mishi diya mace shikenan ya shiga tashin hankali yana zai zama ma bin shiga cikin mutane za a yi ta mishi gori ana mishi ba'a ana zuliya sa ana ce mishi dalla jibe shi wanda aka haifa mishi diya mace karshe zai rasa ya zai shin zai rike ta a haka yana cikin damuwa da wulakanci ko ko zai je ya durmusa ta a cikin ƙasa da ranta da lafiyarta wannan yana cikin mummunar ɗabi'ar da mutanen jahiliya suke wadiya mace sannan a jahiliya suna gadan mata idan mutum ya mutu ya bar iyalai mata a cikin ƴaƴan shi wanda yake mai tsaurin ido sai ya gaji mata uban kamar da ake gadan dukiya shi sa Allah ya ce ya allazina amanu la yahillu lakum an tarifun nisaa karha baya halasta gare ku ku ci gaba da gadan mata da karfin tsiya tana so ko ba ta so kawai in wani so sai ya gaje ta wan mijinta ko kanin mijinta ko dan mijinta ba ta da yancin in aka riga aka auri ta aka wuta gidan to in mijin ma ya mutu tana nan dai a matsayin kayan gadan mutanen gidan kamar da za a gaji motar shi da gidansa da dabbobinsa da gonakinsa haka za a gaji matar shi ko tana so ko ba ta so wannan ma yana cikin muguwar ɗabi'a jahiliya sannan ya da aka haifa a gidan ba ta da gado ba za a ba ta gado ba da haka musulunci zai ce a ba ta gado musulunci ya ce yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadzil unthayin ubangiji madaukakin sarki yake cewa Allah yana kafa muku doka game da ƴaƴanku a bai wa namiji kaso biyu na mace mace idan mijinta ya mutu a jahiliya ta shiga magana jama'a ta kaba wannan da kike gani to wanda duk mijinta ya rasu a jahiliya sai ta gwammace da ma ita ta rasu saboda irin jidalin da za ta tarar da sunan ta kaba ana ma dai iya mata sharri a ce ai ta kashe shi ko a ce a sanadiyar wahalar da take bashi ne ba ta kula da shi ya mutu tun ma ba a yi mata wannan sharrin ba za ta zauna tsawon lokaci cikin kazanta da damuwa yadda kika san ƴan fursuna kawai dan mijinta ya mutu da wani za ta ji musulunci ya zo ya sassauta ya kawo al'amura da suka gyara al'amarin ta kaba ya ce kawai ya tarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara mace ta zauna kawai ta jira tsawon watanni hudu da kwana goma tana ta kaba sanadiyar mutuwar mijinta abubuwa dai da yawa iri-iri na jahiliya waɗanda ba sai an tafa ɗansu ainihin wato gabaki ɗaya ba in an buga misali ya isa to wannan fa a jahiliya ta larabawa ma kenan amma a wata jahiliya wadda ba ta larabawa ba kamar ƙasashen da suke na musulmi a afuwan na kafirai na turawa da ire-irensu al'amarin ma ya wuce haka al'amarin ya wuce irin wannan da ake tunani sun kasance suna wa mace wulakanci na ban mamaki da haka da musulunci ya zo sai ya zo da wasu ƙa'idoji sanannu waɗanda suka gyara rayuwar musulma mace musulma wanda ba a taɓa ganin wani addini ko wani tsari wanda ya yi wa mace musulma wanda ya yi wa ɗiya mace gata irin musulunci ba da farko daga cikin abin da musulunci ya kawo daidaituwa a bisa concept na musulunci daidaita tsakanin mace da namiji wajen ababen da za a iya daidaituwa wajen irin ababen da za a iya daidaituwa musulunci ya kawo daidaituwa misali don mace ta yi sana'a ta samu kuɗi kuɗinta ne kamar yadda namiji ya sana'a ya samu kuɗi kuɗinsa ne mace idan ta yi ibada za ta samu lada kamar yadda namiji ya yi ibada zai samu lada mace tana da ƴancin ta faɗi ra'ayinta akan wani abu da aka nemi ra'ayinta mace tana da ƴancin ta je makaranta ta samu ilimi ta haddace alqur'ani ta zama malama ta haddace hadisi ta yi karatun boko cikin mutuncinta da suturarta da darajarta. Musulunci shi ya kawo wannan. Saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya fara bude islamiyya ta mata. Kamar yadda yake cikin sahih al-Bukhari, mata suka zo suka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce ya manzo Allah galabana alayka ar-rijal, maza sun dauke hankalinka gabaki daya, baka da wani lokaci sai na maza. Saboda haka muna neman mu ma ka ware mana lokaci wanda zaka dinga zuwa kana yi mana karatu namu na musamman. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ba komai, ku je ku yi ittifaki akan wata rana, ku ware ranar da kuke so, kuma a samu gidan wata a cikin ku, gida wanda yake da space, sai ku gaya mini zan dinga zuwa ina muku karatu. Kuma haka aka yi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan tafi da Anas ko Bilal ko wani cikin wanda yake raka shi ya je ya musu karatu nasu na musamman. Saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fara ba mata dama su yi ilimi. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ainihin wato ba su dama na su dinga yin tambayoyi. Mata suna miƙewa su yi tambaya. Nabi sallallahu alaihi wasallama ya yi musu karatu, yake ce musu ya ku mata ku ji tsoron Allah, ku daina butulce ma abokan zamanku, saboda na je an kai ni ran gadi cikin wuta, na zagaya na ga mata da yawa a cikin wuta. Wata mata nan take ta miƙe ta ce ya manzo Allah, menene laifin da muka yi da aka samu a cikin wuta da yawa? Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna kunna takfurna al-ashira wa takfurna al-la'ana, yace saboda kun kasance kuna butulce mu abokin zama, kuma kuna yawaita tsinuwa da bakunanku. Yanzu kun ga ita wannan mata bata ga cewa annabi ya ci mutuncinsu ba, ko kuma annabi ya zalunce su, a'a ta fahimci suna buƙatar su gyara laifuffukansu yadda za su yi su tsira. Domin shi ne ma'anar hadisin da aka karantar da mutum mai laifinsa don ya san laifin shi ya samu ya tsira. Haka suka yi tambaya. Ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mata cewa ɗayanku za ta zauna da miji shekara da shekaru yana kyautata mata. Ranar da Allah ya sa cikin wato gazawar ɗan adam ya yi wani kuskure, sai ta manta da dukkan alkhairansa gabaki ɗaya, sai ta ce ban taɓa ganin alkhairi tare da kai ba, ma ra'aytu minka khairan qattu, sai ta manta da dukkan alkhairinsa. Alkhairi na farko da ya fara yi miki da ya ce yana son ki ya aure ki, ai ya gama miki mutuntawa, sannan ya ci gaba da ji da ke yana haƙuri da ke, kamar yadda aka mai wasiya da ya haƙuri da ke. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kariha minha khuluqan radiya anha akhar, in ya ga wata ɗabi'ar da baya so ya tuna cewa akwai wata ɗabi'ar da yake so, to haka yake ta haƙuri. Ran da wani abu ya faru wanda baki so, shikenan sai ki tsinuwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan butulcin shine zai kai mata da yawa wuta. Wannan abin da mata suke renawa suke ganin ba komai bane, butulcewa miji da nuna bai isa ba, da raina alkhairansa, da mantawa da arzikin da yayi ko alkhairin da yayi saboda yayi wani kuskure, to wannan shike kai mata wuta. Na biyu kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yawan tsinuwa, yawan la'anta, su tsine wa junansu, su tsine wa ƴaƴansu, su tsine wa kishiyoyinsu, su tsine wa uwan mijinsu, su tsine wa malamin islamiyya, kowa bai tsira ba a bakinta. To wannan abin da kike renawa yawan zage-zage da yawan tsinuwan nan, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan zai kai mata wuta. To a shahidi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mata dama su yi tambaya. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin yi umarni da cewa wato su mata din nan a basu su je masallaci su yi sallah. A da mata ba sa ma yin ibada, suna zaune ne kawai haka nan sai da rayuwa ta yi da su. Amma da musulunci ya zo, sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan ɗayanku matarsa ta roƙe shi ko ta tambaye shi cewa za ta je masallaci, to kada ya hana ta, saboda yanzu za ta je ganawa da ubangijinta ne, abin ya fi ƙarfin shi mijin da zuwa masallaci sallar farilla ko sallar nafila kamar sallar ashan. Miji bai da ƴancin ya ce ba za a je ba, sai dai in ya ga cewa akwai wata matsala daban ba dai sallar ba, a ce maimakon sallar ta je ta buɗe wani gurub ne na ƴan adashi, za a je ana cikin sallar nan su kuma suna ta zubi, ko ana ta lissafi, ko ana ta wata fira can daban, ko ana sai da wani magani na ƙarya, to wannan shi ne sai a hana ta saboda wannan maslaha. Amma ba a hana. Malamai suka ce haka aikin hajji, aikin hajji na farilla, hajjatul islam, ga malaman da suke ganin cewa mace ta iya tafiya a cikin rifka amina, suka ce ko mijinta bai da ba ta iya zuwa saboda wannan aikin hajjin farilla ne kaman farillancin sallah so aka ce a bar mace ta je ta yi wannan ainihin wato ibada sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace a cikin musawat da yau mata a lokacin da wato mun ga yanzu an ba su dama daidai gurgudu damar su yi ilimi damar su bautatawa Allah yanda maza ke bautatawa Allah sa'annan abinda kuma ya bambanta su da maza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ba su dama su yi kafada da maza akai ba alal misali wasu mata sun taba tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah maza sun fifice mu kun ga sun tambaye shi akan maza sun fifice mu da ilimi sai ba su dama ilimi saboda a wajen akwai bukatar daidaitawa to ne suka mai tambaya kuma akan maza sun fifice mu da zuwa jihadi muna so wa ba mu dama mu je jihadi annabi ya ce jihadi ba na ku bane ki zaman ki a gida ki kula da ƴaƴanki ki musu tarbiya yace wannan shine jihadin ta jihadin mata shine tarbiyyar ƴaƴa sai kuma in ta samu halin zuwa aikin haji shi ma jihadi ne a wajen amma jihadin zuwa yaki to annabi sallallahu alaihi wasallam yace to wannan ba na mata bane wato duk da aka ce akwai inda suka daidaita tsakanin su da maza to akwai kuma inda suka bambanta shi zani har kullun yanzu nake mamaki na sha faɗa wannan magana ina mamakin me ke kai mace musulma shiga aikin soja wallahi ni dai ina mamaki har yau sai kaga mace musulma wai ta zama soja wata ma har da aninai a kafadarta ko ya take da mijinta ko suna zama lafiya ni dai ban sani ba amma dai abin yana bani mamaki ni dai har yau zan so in samu damar magana da wata mace sojiya in ji ya suke a hankali yake mun ta ku za ta iya murɗe mai hannu Allah ya kyauta to sannan kuma daga cikin wuraren da aka daidaita maza da mata shine wajen sakamakon aikin da suka aikata idan mutum ya aikata aikin alkhairi namiji zai samu lada to haka nan ma mace kamar da Allah yake cewa man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun Allah ya ce mene falanuhiyannahu hayatan tayyiba wallaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu cikin suratul nahl Allah ya ce wanda ya aikata aiki nagari namiji ne ko mace za mu sa yayi rayuwa mai dadi a nan duniya ranar alkiyama kuma bashi sakamakon shi wato yadda in namiji ya kanta qur'ani zai samu lada haka mace ta kanta alkur'ani zai samu lada idan namiji ya mai iyayen shi biya zai samu lada haka in mace ta yi idan namiji ya dauki dukiyar sa ya sa a cikin wani aikin alkhairi ginin masallaci ko sadaka zai samu lada to haka nan diya mace ita ma za ta samu lada to haka kuma idan namiji yayi zinubi zai samu zinubi to haka diya mace ma haka diya mace ma za ta samu zinubin wannan aikin man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha wa man amila salihan min dhakarin aw untha wa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannata yurzaquna fiha bighairi hisab cikin suratu ghafir ko haka nan kalifin Allah azzaniyatu wazzani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda nan ma yana nuni zuwa ga cewa uqubar namiji idan yayi zina da uqubaci da za a musu uquba wasariqu wasariqatu faqba'u aydihuma jazaan bima kasabana kalam min Allah a da a jahiliya idan namiji yayi zina sai ana ganin shi wani jarimi wani gwarzo ya kai ta kadani za a dinga yaban shi ne ana ziga shi ita kuma mace a dinga ganin cewa ita lalatacciya ce to a musulunci dukkan su lalatattu ne a jahiliya mace bata isa ta mallaki wani abu ko ta wani aiki na arziki ta samu kuɗi ba sai zama mijinta ko iyayenta sun kwace kai ta sadakinta idan an bata to kwacewa suke shi yasa Allah yake cewa wa atun nisaa saduqatihinna nihla ku baiwa mata sadakin su cikakke anan asali ana magana da iyaye ne ma tukunna iyaye idan aka kawo mace sadaki nata ne a bata kayanta kada wani ya cinye irin wani uncle din nan da za a je gurin shi neman aure wannan aka mishi sadakin iya sai ran da za a je yin kabet ko gado a ce kawo kudi ya ce yayi wata hidima da su wani ma yayi aure da kudin ya aure ma uwata kishiya ko antinta kishiya da kudin kaga wannan ba daidai bane so da haka kudin ta ne a bata abinta haka in gado ta ci gadan ta ne a bata abinta sannan kuma Allah madaukakin sarki ya nuna cewa da mace da namiji suna daidai wajen ayyuka mabambanta na musulunci kamar da Allah yake cewa misali والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله الله يتي أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم مؤمني ماذا دمات ساشن سمي جبنتا ساشن dukkan nan su suna umarni da kyakkyawa da hani daga barin mummuna dukkan nan su suna tsayi da sallah dukkan nan su suna bada zakka idan suna da duke bada zakka dukkan nan su suna yi wa Allah da'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce waɗannan Allah zai musu rahama lalle Allah mabuwayi ne mai hikima wannan yana cikin suratu at-tauba to wannan misali kenan game da irin yadda Allah ya daidaita maza da mata a cikin abubuwan da za su iya daidaituwa sannan akwai kuma at-takrim wata girmamawa wata mutuntawa ta musamman da Allah madaukakin sarki ya wa diyamace Allah madaukakin sarki ya girmama diyamace ya mutuntata mutuntawa ta musamman dama kuma dukkan dan adam Allah ya girmama shi kuma da Allah yake cewa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr cikin suratul isra'i Allah yace ya girmama dan adam kuma yana sa shi ya yawo cikin duniya da cikin ruwa to ita kuma mace Allah madaukakin sarki ya girmama ta girmamawa ta musamman ku dubi da aka zo hukuncin magana akan kazafi yi wa mutum sharrin abinda bai aikata ba na zina sai aka ambaci mata nan ladina yarmuna al musanatil mu'minatil ghafilat lalle masu jifan mata muminai waɗanda suke katangaggu waɗanda ba su ma san yanda ake fasikanci ba da su Allah yake magana ba ai magana akan masu jifan maza da wannan laifin ba sai da cewa idan mutum ya jefi namiji da laifin yayi laifi amma diyamace ita aka ambata a wajen saboda take zama wato mahallin cutarwa saboda haka Allah madaukakin sarki yayi mata wannan tagomashin cewa idan an wato ambace ta an ambace ta da mummuna ga sakamakon da za a yi sannan Allah madaukakin sarki ya umarci duk wanda suke kewaye da ita da cewa su girmama ta a matsayinta na mahaifiya an yi umarni na musamman akan cewa ƴaƴanta su girmama ta hasali ma ƴaƴan nan ba za su zama mutanen kirki ko su zama masu amfanin kansu ko su tsira a wajen Allah ba sai in sun zama masu girmama mahaifansu an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce man ahaqqun nasi bi suhbati ya manzo Allah waye yafi cancanta in zama mutumin da nake hulɗa da shi na abokantaka da mutuntawa da sakin jiki nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ummak mahaifiyarka aka ce sai kuma wa ya ce thumma ummak sannan dai mahaifiyarka aka ce sai kuma wa yace thumma ummak sannan dai mahaifiyarka wato umarni da maimaita umarnin da maimaitawa duka akan da ya girmama mahaifiyarsa kun ga wannan umarni da aka girmama mace a matsayinta na uwa mun ji bayani game da girmama mace a matsayinta na mata aure wa ashruhunna bil ma'rufi nan ma umarni da girmamawa sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake cewa wanda da Allah ya bashi ƴaƴa mata guda biyu ko sama da biyu sai ya dage wajen tarbiyyarsu har suka zama mutanen kirki suka girma suka zama budurai ya yi musu aure suka tafi gidan mijinsu a bisa kirki da nagartarsu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bai da sakamako illa shiga aljanna kafada da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine sakamakon mutumin da Allah ya bashi diyamace ya yi mata dukkanin abin da ya dace na tarbiyya dama kuma diyamace ba ta wuce wannan uwa ya mata ko kuma ta gida ce kanwa ko kuma dai ai ne dai ba ta wuce waɗannan matakan kafin ta kai matakin kanwa ko wani abu makamancin haka saboda haka a kowane yanayi take an yi umarni da a girmama ta a mutunta ta a girmama ta a mutunta ta kada a yi wasa da darajarta yayin da su a jahiliya suke kokarin wulakanta mata a nan kuma umarni ne da cewa a girmama ta saboda haka wanda Allah ya bashi diyamace ana so ya kula da tarbiyyarta kula ta musamman domin tarbiyyar diyamace tana da wahala akwai kashe kuɗi akwai buƙatar lokaci akwai buƙatar tausayawa akwai buƙatar sa ido wata gida fiye da ƴaƴa maza sannan kuma abu kaɗan yana iya zubar da mutuncinta abu kadan yana iya sa ta zama cikin damuwa, abu kadan yana iya sa ta zama abun wulakantawa a gurin sauran mutane. Saboda haka ana so a bata kulawa ta musamman. Wannan duka umarnin musulunci ne. Kuma za mu ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a aikace haka ya kula da iyalansa, haka ya kula da ƴaƴansa mata, haka ya kula da su. Fatima radiyallahu anha ha bayan ya mata aure gidan sayyidina Ali radiyallahu anhu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan tashi musamman yaje kai mata ziyara, ya shiga gidanta ya zauna akan gadanta ko akan kujeranta, ta zauna kusa da shi, mijin ya zauna kusa da shi, ya shiga tsakankaninsu yi fira da su, yi musu raha da wasa da dariya, idan suna da wata rigima ya sulhunta su. Haka sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu ya aure da ƴar Aisha a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, amma shi ma yakan taho gidan ya zo ya ziyarce ta. Har wata rana ya same su suna dan sa'in sa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, sai kuma ya zo ya fushi zai kai mata duka, sai kuma ta tana buya a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, yana manzo Allah yana kare ta. Sayyidina Abu Bakar yana so ya hukunta ta. Daga baya kuma da ya dawo ya gansu suna wasa suna dariya, ashe ne Annabi yake ce mishi ka gani ko kai kake so ka shiga tsakankaninmu, yanzu kuma ka ga muna wasan mu muna dariyan mu. Haka sayyidina Umar dan Khattab radiyallahu anhu ya aure da ƴarsa sayyidatuna Hafsa radiyallahu anha a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, amma shi ma yana bin sawun me take ciki. Har wata rana yana zaune a gidansa da matarsa, sai ya daka mata tsawa, sai ta ma ta mayar mishi, sai ce ya nake miki magana haka kina mai min da magana iya san ranki, sai to kai waye kai, ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma yana magana mata suna mai mishi balantana kai, yace yanzu Annabi sai ya magana wata mata ta mayar ce kwarai kuwa har ma su daina kula shi wuni guda. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba wadace mace tana fushi da shi a gidansa ya rasa yadda zai daita. Sai da Umar yace to duwa da ta haka ko ai ta shiga uku ta lalace, ba sa jin tsoron kada Allah yayi wahayi yace an tsine musu albarka. Kuma nan take sai ya tuna cewa akwai ƴarsa a cikin gidan, sai ya ce Hafsa ta shiga uku yanzu hada ita yake wannan abu, sai ma zai sa rigar shi ya tashi ya tafi gidan. Yana zuwa ko ya shiga ɗakin ta ya kama mata wa'azi, yace Hafsa wai da gaske ne kuna yin kaza ku yi kaza ku yi kaza, tace eh da gaske ne, ce to ki daina, ba abin da na kawo ki gidan nan ki bakin, ki mijin ki biyayya, ki ji tsoron Allah akan haƙoƙinsa, kuma ki haƙuri da kasancewar hankalinsa ya fi komawa kan kishi yake Aisha, karki damu. Yace sannan kuma duk abin da baki da shi ni ki dinga tambaya ta, karki damu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yawan bani bani. Sayyidina Umar bai tsaya iya nan ba, yace sai ya shiga daki daki da matan nan wa'azi abin da suke wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya shiga dakin wance, ya shiga daki, har ya shiga daki Ummu Salama tace kai Umar kana da rigima wallahi, kana da karan bani, kaje da gidanka mana, ka gama da gidanka ne zaka zo gidan mu ma kana abin nan, kana cewa zaka sa baki a cikin hidindimin gidan wani, baka gama na gidanka ba. To a shahid shine waɗannan magabata namu na ƙwarai, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa haka suke bin sawun ƴaƴansu su tabbatar suna da lafiya a gidan miji. Ranan da ku aka samu kuskure Hafsa radiyallahu anha taiwa Annabi sallallahu alaihi wasallam wani kuskure, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake to ki je gidanku, Nabi ya taba sakinta ta kama hanya ta tafi gida tana kuka. Ko da ta iso gida sayyidina Umar yana ganin ta ya dinga birgima a ƙasa kamar wanda aljani suka buge shi, yace Umar ya shiga uku ya lalace, shikenan Hafsa ta ja mana abin magana. A cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labarin cewa Allah ya aiko Jibril yace ka je ka dawo da Hafsa ɗakinta saboda tausayin halin da Umar ya shiga ciki. A wata riwaya aka ce saboda ta kasance mace ce mai kula da sallah, mai kula da azumi, wato ana iya samun mace mutum ya kirki mai ustaziya ga kira'a ga sallah ga azumi ga islamiya, amma kuma tana iya zama mijinta yana shan wahala a minta, wannan abu ne mai yiwuwa. To idan haka ne duk haka sai ya haƙuri, in ya tuna yawan sallar ta nan sai ya haƙura, ce to wacce tunda dai mumina ce sai a haƙuri da halin da aka same ta akai, wannan ko bai nufin ya baki lasisi kice tunda ke ustadi ya ce bari ki ci gaba da rashin daraja, ba daidai bane. Duk sanda wata mace take cutar da mijinta a nan duniya, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa matan shi na aljanna hurul ain za su dinga addu'a suna cewa ya Allah ka gaggauta daukar ran bawanka wanda ka dawo da shi wajen mu, wannan mata da yake rayuwa ta agunta a duniya ta zama mishi matsala, Allah ka raba shi da ita, ya aljanna sa ta samu ki addu'a Allah sa mu jinke mutu. shine kinga kai kinga abu ya rikice miki gaba daya saboda haka a kiyaye wannan a daga cikin abubuwan da musulunci ya kawo na wato umarni da a mutunta ya mace a kyautata mata shine wato ya ce kada a aurar da ita sai da yaddarta a da can a jahiliya a aure ake haka babu izinin mace ba a sauraron ra'ayinta sai ran da aka kai ta gidan mijin aka yi budar kai sannan za ta ga waye shi ba ta san waye mijinta ba ko da za ta aura ba ta da wannan yancin wanda wannan kuma yana kawo matsala sosai a cikin rayuwar mace mace ba ta iya jura ta rayu cikin annashuwa da wanda ba ta so to amma da musulunci yazo sai aka ce to idan za a yi mace aure to a tabbatar ta yadda da consent dinta idan bata yadda ba aure bai yi ba a sai ta yadda wani mutum a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba zuwa neman wa dan wansa aure sai aka musu wulakanci da aka musu wulakanci sai ya ji haushi sai ya ce to kai ma banda abinka akwai wancan kanwarka wato cousin din shi kenan ai da ka zo ka aure ta ka tafi ka samu mun je wani waje ga yana amana wulakanci sai ya ce to ai baban ka yadda kawai sai a daura mai ta to shikenan bari mu je ka daura maka aure da ita sai je gidan shi kawai daura ma dan uwansa aure da yarsa wato cousins ne kenan ba tare da an nemi shawarar ta ba kawai shiga cikin gida yace wani ne mijinki an daura aure ki tashi ku ki zaki shirya ku tafi ita kuma kawai ta dauki hijaban sai ta tafi gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya manzo Allah kaji yadda aka yi babana ya aurar da ni ga dan uwansa ba tare da izini na ba shin aure yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in kin yadda aure yayi in bake da ba aure bai yi ba ita shiru shikenan na hakura na bi na yadda ne kawai dan kan babana ya kunyata wato ita ma ai halakci idan baban kin ne ya isa da ke to kina mishi da gaskiya isa din kar ki sa ya ji kunya ko ba kiya so ki hakura ki dan Allah sai Allah ya baki mafita kar ki je ki fada rijiya ko ki je ki ta posting a cikin wani group kina ga ya musu cewa akwai matsala fa ya za a yi kar ki yi wannan kina neman shawara a gun yan hide my ID ki yi hakuri ki bi abin da baban ki din yake so kar ki sa ya kunyata tunda aka haife ki ki hidima da ki ya miki ragon suna ya sanya miki suna na musulma sunanki Hafsa ko Aisha ko Maryam ko Fatima ko Khadija yana ta nan nan da ke ya sai miki pampers ya sai miki riga ya saki a makaranta ya sai miki hijabi kika yi saukan Qur'ani ya miki walima yanzu ma da zai auren ya kashe duk kudin shi har ya ci bashi dan ya miki kayan daki amma kuma kawai saboda bai baki wanda kike so baki ba zaki hakura ki bar ayyin shi tsakani da Allah haba karima ai kamata ki hakuri to idan baban ki ya miki haka ko duk da ba dadi ki hakuri din shefi kake da azuga ki fatan yace wanda Allah ya shi miki albarka sai ki ga Allah ya shi miki albarka to amma dai al'aslu kada ai haka al'aslu shine a saurare ta a bata dama ta zabi wanda take so Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tunkahul ayyum hatta tusta'amaru walal bikru hatta tusta'adhan wa iznuha samatuha yace ba a aurar da bazawara har sai an yi shawara da ita hatta tusta'amar sai an ji ta bakin ta ce wane ya kawo tambaya ko ya kawo kayan gaisuwa ko wane ya nuna yana son ki me ra'ayinki ko a tambaye ta kai ba bai tambaye ta ko a sa wata ta tambaye ta sai ta bada go ahead in kuma budurwa ce aka ce izinin ta shine a ga tayi shiru wato a irin budurwa wata take da kunya ba za ta iya magana ba amma wata dama a irin zamanin nan an riga an san wata take so tunda kullun tana labarin shi kullun tana sa status din shi an san dama wata take so ko kun ana san bala'i a ce ba shi ba an san wanda take so saboda haka sai an ba ta wanda take so wannan ya daga cikin girmama wanda musulunci ya madiya mace a sannan wannan bai nufin wato iyaye ba za su sa baki ko kuma su zaba wa yarsu mijin da suka ga yafi dacewa idan wanda take so ba mutumin kirki bane to ba daidai bane a biye mata so za ta halaka ga mutumin kirki yazo yana santa wanda yake da mutunci irin wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a takum man taruna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu mutumin kirki mai addini yazo ga kuma wani takadari mara daraja yazo ita kuma wancan shi ya janye hankalinta saboda ya iya surutu ko ya iya wani abu da take ganin shine daidai to ba za a biye mata ba anan za a bata shawara za a yi mata nasiha, za a yi mata fada don ta dawo cikin hayyacinta. Idan ba ta dawo ba kuma shikenan sai a bata a ga wa gari zai waya. Wannan yana cikin abin da ainihin wato musulunci ya girmama mata da shi wajen ainihin wato a rayuwarsu, cewa a ba su dama su yi deciding meye makomar rayuwarsu. Haka cikin girmama musulunci shine asali namiji shike yin saki, amma idan mace ta wayi gari ba ta son auren kuma yake sakin ta, musulunci ya bata mafita da za ta iya fitar da kanta daga wannan bala'i, shine ta hanyar khul'i. Duk da yake abu ne da ba a so, sai in ya kai matuƙa an rasa yadda za a yi, wato aure ya ki dadi, fitina ta yi yawa, bala'i ya yi bala'i, ana ganin rabuwar ta fi ci gaba da auren, amma shi kuma gogan naka saboda zalunci yana ganin ba za a rabu din ba, to akwai hanyar da za a bi a raba, ko yana so ko baya so. Haka ji gaban alƙali, alƙali ya saurari zantuttukan su, ya tabbatar da cewa akwai cutarwa a cikin wannan auren, zai iya raba shi da ƙarfin shari'a, ko ya raba shi ta hanyar cewa to a mayarwa da wannan mijin sadakinsa, ita kuma ta yanci daga gare shi. Wannan yana daga cikin ainihin wato girmamawa da Allah madaukakin sarki ya umarce a cikin shari'ar musulunci, cewa a bata dama za ta iya samun mafita game da rayuwarta, za ta iya samun mafita game da rayuwarta akan aure idan ya zama ainihin wato da bala'i a cikinsa. Wani abu da musulunci ya ilawa girmama mace da shi shine, kamar da muka ambata tun farko, da ya bata dama yin ilimi, ta yi ilimi, ta zama malama, ta zama mahaddaciya alqur'ani, ta zama malama fiqhu, ta zama malama hadisi, ta zama nurse, ta zama likita. Musulunci ya bata dama ta yi haka. Idan muka waiwayi tarihin musulunci, zamu samu cewa mata da yawa sun yi fice ta hanyar ilimi, wanda dama ya daga cikin abubuwa da suke baiwa dan adam daraja. Aisha radiyallahu anha da muka ambata cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, babban malama ce. Kullun na san kuna jin ana cewa Aisha ta ruwaito, Aisha ta ce kaza, Aisha ta karantar da kaza, saboda malama ce babba a cikin musulunci. Sannan akwai Ummu Darda'i Sughra, wanda ita ma wata malama ce cikin manyan malaman fiqhu a musulunci, mata Abu Darda'i wanda ya aura bayan rasuwar Ummu Darda'i matarsa ta farko. Haka nan akwai wata mata mai suna Ash-Shifa bintu Abdullah, wanda ita ma malama ce cikin malamai. Haka nan Hafsa, malama Hafsa yar gidan Umar dan Khattab matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, malama ce. Akwai Amra bintu Sa'ad ibn Abi Abdurrahman, bintu Abdurrahman ibn As'ad afwan, wadda tana cikin manyan daliban da suka gaji ilimin Aisha. Aisha tana da wasu manyan dalibai guda uku, da akwai wannan Amra din, da akwai kuma ainihin wato Urwatu dan Zubair, da kuma Abu Salama ibn Abdurrahman. Waɗannan guda ukun duka sun zauna a gidanta, kuma ɗalibanta ne, kuma ƴaƴanta ne, wato ita gwaggwansu ce, saboda haka ta kimsa musu ilimi ba ɗan kaɗan ba. Akwai ta jika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, Sukaina bintul Husayn, wadda ita ma malama ce mai bauta Allah mai yawan ilimi. Akwai wata jikar manzo Allah ila mai suna Fatima bintul Husayn bintu Ali ibn Abi Talib, ita ma jika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce, ita ma malama ce. Akwai Nafisa, ita ma bintul Hasan ibn Zaid ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib, ita ma jikan manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam. Duk waɗannan a tarihi za ku ji labarin su cewa manyan malamai, to suna nan da yawa a cikin tarihin musulunci, mata da suka zama malamai kuma suka taimaki addini, suka kuma wato yi karantawa. To a ila daga cikin girmamawa da musulunci ya wa mace, akwai umarni da yace na aibata nafaka. Allah ya ce yunfiqu sa'atin min sa'ati wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah, la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra, cikin sura Talaqi. Wato su maza an umarce su cewa duk namiji ya tashi tsaye ya nemi abin da zai bada sutura, ya bada abinci, ya bada wajen zama, ya bada kuɗin kitso, ya bada kuɗin kunshi da na jambaki da komai, aikin namiji. Dan maza ba sa yi aikace, wannan bai nuna daidai bane. Idan mace tana da kuɗinta komai yawan su, ta sa kayanta aljiwunta a cikin fasinta da dinga kashewa da ta ga dama. Amma da cefa ne, da kayan sallah da hijabi da kudin makaranta da kudin haya da kudin gyaran jiki duka wannan akan namiji yake namijin kuma da diye sakaci da wannan ma'ana haka yana sakaci da abinda Allah ya dora mishi wannan abin da maza suke yi na su bar mata da hidindimin gida ba daidai bane ba daidai bane ba daidai bane kuskure ne lalaci ne rashin zuciya ne kuma shi yake kawo maza suke rasa da dama daga cikin matsayinsu a zakata da matansu kuma kamar yadda Allah yake cewa arijalu qawwamuna 'alan nisa bima fadalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim Allah ya fifita maza ne ya ba su kiwama yace sune masu gida sune oga a gida sune directoci sune in charge na gidan saboda Allah ya fifita sashen maza akan sashen mata na farko kenan na biyu kuma saboda su suke ci da dukiyarsu tun daga sadaki da akwati da gida da suke ginawa ko su kama haya da kudin abinci da kudin asibiti da kudin magani da komai a cikin aljihunsu ya kamata ya fito to duk wanda ya haka ya cancanci shi kuma a mai da'a wanda ya kasa haka fa akwai malaman da suke ganin ba dole bane sai an mishi biyayya duk wanda ya kasa yin cefa ne to bai sai ci ga abin da za a dafa ba ya baya yin cefa ne kike yin cefa danki ya isa ya gani ya ce kuma ba haka ba bai da wannan yancin wanda ya kasa yin cefa ne bai da yancin kuma ya ce kada ki fita sai san da yaso wanda ya kasa yin cefa ne bai da yancin ya ce to a yau a gidan nan ban yanda a ayi kaza ba amma idan shi ya bada kuɗin kitso idan ya zo ya ga kitsan baya da kitso sai ce da daren nan nake so ki tsefe shi ba na san wannan kitsan ai kuɗin shi ne ko ce da daren nan nake so ki tsefe shi ba na san ganin kitsan nan da safa a ji a sake wani amma idan kuɗin ki ne fa ya isa ce ki tsefe yadda ya gani haka sai da ya kauda kai ko ya rufa idan shi ya zama makahon ƙarya saboda haka abinda ke hana maza samun daraja shine da suka zama malalata yanzu akwai maza da yawa malalata marasa tunani wayan za su yi aure ma nema suke waye wadda za ta dinga yi musu hidima to wannan ai halin alade ne ba halin namiji bane eh ba daidai bane gaskiya wannan abin yana cutar da rayuwar iyalai da yawa saboda kuma da zarar an rasa kiwama din nan a cikin gidan to za a samu matsaloli iri daban-daban Allah bai tsara mace ta zama ita ce in charge ba in ta zama ita ce in charge to za a samu matsala da haka zaka ji ana cewa to ai ba za a auri wacce ba saboda diyan mace ce duk wanda ya je neman aure ya ji an ce to shikenan sai abin da babarta ta ce ta je ga dan shi ce wannan yare ka fita mutunta ƴan mace ce ya kamata a ce babanta ne yake da magana amma tunda baban ya zama dusari sai uwa take da magana to babu yadda za a yi samu abin arziki a wannan wajen saboda haka musulunci ya daura wa maza cewa su ciyar nafaqatu zauja wajibatun kamar da imamu ne yake fada yace bin nususi ash-shar'iyya ciyar da mace ciyar da iyali wajibi ne daukan dawainar su wajibi ne kamar yadda ainihin shari'a ta nuna idan ma mutum ya kasa ciyar da iyali malamai suna ganin za a iya kashe auren kuma malaman da suke ganin cewa da zarar ya kasa ciyarwa ya kasa ba da abinci to babu bukata a ci gaba da zama da shi babu bukata a ci gaba da zama da shi za a iya kashe auren Allah ya kyauta to abubuwa dai da yawa suna nan waɗanda musulunci ya kawo game da al'amarin mata da ba su wato matsayi na girmamawa da daidaita su a maza inda ya kamata a daidaita da kuma girmama su a inda suka cancanta a girmama su to duk da cewa a aikace a yau da kullum za mu ga cewa an samu matsaloli da yawa a cikin zamantakewar wato mutane wanda kurakuran da ake yi da mummunan al'adun da ake yi su suka dinga zuga wasu cikin mata a cikin al'ummarmu suka ɗauki wannan salon na tunanin cewa bari su ɗauko wata aƙida ko wata wani campaign na canza tunanin mata don su bujirewa addini su bujirewa ainihin musulunci su bujirewa al'adu na gari to wannan ba daidai ba ne kar ki sake ki biya wa irin wannan kururuwar shaidan ɗin saboda wani na yin kuskure wannan bai nufin ke ma ki faɗa cikin kuskure saboda wani na yin laifi wannan bai nufin ni ma bari in fada cikin laifin domin an je lahira ba za ka bada uzuri akan cewa ai to suwana ne suka yi sannan wa muka yi ba naka da kai akan shi za a yi maka hukunci afwan to ina ganin bari in saurara anan malam sai ta riki insha Allah sallallahu wasallam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wasallam, wassalamu alaikum wa rahmatullah.